Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan a koda shi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanmu da dare da fatan kun gune lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 3:30 ne amma kenan anan Washington DC 8:30 agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Ghana ta yi bikin cika shekaru 60 da samun yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Sannan za ku ji cewa a gobe ne ake sa ran za a rufe filin tashi da saukar jirage na Nnamdi Azikiwe dake Abuja, inda za a karkata akalar jirage zuwa filin tashin jirage na ƙasa da ƙasa dake Kaduna, yayin da za a yi wasu gyare-gyare a layin saukar jirage dake Abuja.
The Nigerian police force, while assuring all Nigerians and foreign nationals in the country of their safety.
Nan kakaki rundunar yan sandan Najeriya ne Moshood Jimo ke ba al'ummar ƙetare tabbacin rundunar za ta kula da kare lafiyarsu da kuma dukiyarsu a lokacin da suke hadarsu a Najeriya.
To baya ga batun tsaro a yankin na Kaduna, musamman idan aka yi la'akari da matsalar satar mutane da ake yawan yi akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Shin ya kuke kallon yanayin kyawun hanya da ma sauran hanyoyi a duk faɗin Najeriya da ke laƙumi rayukan mutane? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Najeriya Muhammad Buhari ya jajanta da tsohon shugaban mulkin sojin Najeriya Janar Yakubu Gawan game da rasuwan ƙanwarsa Kande Mata Audu. Shugaba Buhari ya miƙa ta'aziyyarsa ne a wata hirar waya da ya daga London zuwa ga Janar Gawan da iyalansa baki ɗaya, kuma ya kira gare su da su ɗau hakurin rashin uwar gida Audu, wacce ta taka rawan gani kuma ta tabbatar da rayuwa abin koyi. Mai ba shugaban shawara wato a kan harkokin jarida Femi Adesina da ya fidda wannan sanarwa ya ce shugaban ya ce mutuwa wajibi ne akan duk mai rai. Ya ce abin da ya kamata shi ne mu yi addu'a kuma mu yi aiki da Ubangijinmu zai yarda da mu, kuma aikinmu ya zama amfani ga al'umma. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu akan wani sabon shiri ko kuma umarni na shugaban ƙasa a yau Litinin da zai hana matafiya daga ƙasashe 6 na musulmi shigowa Amurka, da kuma hana karɓar 'yan gudun hijira daga ƙasashen har tsawon watanni 4 bayan kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta dakatar da irin wannan umarni a watan da ya gabata. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da kuma Attorney General Jeff Sessions da kuma sakataren harkokin cikin gida na Amurka John Kelly su ne suka ba da wannan sanarwar sabo sanya hannu. Sabon umarnin da ya bambanta da na ranar 27 ga watan Janairu a fanni da dama. Bangare mai muhimmanci shine ƙasar Iraki yanzu ba ta cikin jerin ƙasashen da aka hana musu shigowa Amurka. Sabon umarnin ya haramtawa mutane daga Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da kuma Yemen shiga ƙasar. Wannan ya sa an sake nazari akan matakan tsaro da aka ɗauka a watan da ya gabata, inda ma'aikatan harkokin wajen Amurka da gwamnatin Iraki za su aiwatar da shirin hana miyagun mutane ko 'yan ta'adda shigowa Amurka. Wannan sabon haramcin shigowa Amurka zai ba da sarari na ɗan lokaci kana ya fara aiki a ranar 16 ga watan Maris. Wannan doka ba za ta shafi masu takardun zama ƙasar ko matafiya da suke da takardun izini na shigowa ƙasar kafin ranar 27 ga watan Janairu ba.
Wata jami'ar fadar White House ta kare shugaba Donald Trump akan zargin da ya wa tsohon shugaba Obama da ya gaza ba da hujja cewa Obama ya ba da umarni a yi masa kutse a wayoyin gidansa na Trump Tower a New York. Mai magana da yawun shugaban Sarah Huckabee Sanders ta ce shugaban ba zai yadda da abin da James Comey, daraktan babban ma'aikatar bincike ta ƙasar ta FBI yake faɗi ba, cewar Obama bai ba da umarnin yi wa Trump ɗin kutse ta ɓarauniyar hanya ba. James Clapper, daraktan leƙin asiri na ƙasa a lokacin mulkin Obama, shi ma ya musanta wannan zargi a hirar da ta yi da wani shirin labarai. Sanders da wata jami'ar Trump wato Kellyanne Conway dukkaninsu sun ce shugaban ƙasar na kan bakarsa game da rubutunsa da ya ɗora a kan shafinsa na Twitter, inda ya ce ya yi muni da na gano Obama ya yi mini kutse a wayoyin gidana na Trump Tower kafin mu yi nasarar zaɓe. Trump bai bada hujja akan wannan zargi ba, amma Sanders da Conway sun ce akwai buƙatar kafa kwamitin haɗin gwiwa a majalisar ƙasar wanda zai binciki wannan batu. Tuni kwamitin masana leƙen asiri mai wakilcin majalisar ƙasar ya fara binciken ma'aikatan leƙen asirin ƙasar a sakamakon da ta haifar game da katsalandan ɗin da ake zargin Rasha da yi a zaɓen shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwambar bara.
Wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. A ƙasar Malawi ana sa ran shugaban tsohuwar jam'iyya mai mulki zai bayyana gaban kotu gobe Talata bisa wani zargin damfara da ake yi masa na cewa zai ba baki 'yan ƙasar waje wato su 50 takardu na zama ƙasar cikin shekarar 2013 a lokacin da yake ministan harkokin cikin gida. Waladi Musa ya gabatar da kansa a gaban ma'aikatar yaƙi da cin hanci da rashawa ko kuma wato ACB a taƙaice a yau Litinin a babban birnin ƙasar Lilongwe. Ana tuhumar Musa da karɓan cin hanci ne da niyyar ba da takardar fasfod Malawi ga baki ƙasar na wato 'yan ƙasashen waje kenan a lokacin da yake ministan harkokin cikin gidan ƙasar na tsohuwar gwamnati.
Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau ne ƙasar Ghana take bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka na Birtaniya, inda aka yi ta shagulgula a sassa daban-daban na ƙasar. A lokacin da yake jawabi ga 'yan ƙasar, shugaba Nana Akufo Addo ya nanata wasu daga cikin kalaman jawabin tsohon shugaban ƙasar Dr. Kwame Nkrumah, wanda ya nuna cewa Afirka nahiya ce da za ta iya dogaro da kanta a wancan lokacin. Ga rahoton da abokin aikinmu Babu Yakubu Makedi ya haɗa mana.
And all the good people of Ghana on our 60th anniversary.
Ghana ta kasance kasar bakar fatar Afirka ta farko da ta fara samun yancin kai daga mulkin Turawa. Ghana ta taka muhimmiyar rawa wurin samun yancin galibin kasashen Afirka a wancan zamanin. Da yake maimaita kalaman Dr. Kwame Nkrumah a cikin jawabinsa na ranar bukin yancin kai a yau Litinin, shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo cewa yayi.
He said our independence would prove that the black man or woman was capable of managing his or her own affairs. And then he said, the independence of Ghana.
Tsohon shugaban na farko ya faɗa cewar ƴancin da muka samu zai tabbatar da bakar fatan Afirka za ta iya zaman cin gashin kanta. ƴanci da Ghana ta samu ba zai yi ma'ana ba sai yayi sanadin ƴan tabaki ɗayan nahiyar Afirka. Sheikh Usman Bari, tsohon jami'in diplomasiya ne a halkwatar tsohuwar kungiyar tarayyar Afirka ta OAU, ya mun tsokaci akan wannan batu na Dr. Kwame Nkrumah.
Hakika wannan zance da yayi in ka duba a wancan lokaci ne shekaru 60 kenan har zuwa yau. Babu shakka kan a wani wurin za a ga kamar lalle-lalle kuwa yau Afirka duk gaba daya muna da mambobi a kungiyar haɗa kan Afirka ko kuma haɗaɗɗen Afirka, African Union. Waɗannan ƙasashen nan duk gaba daya su suke gudanar da al'amuransu yadda ya kamata. Sai dai abin da ba za a rasa ba abin da ya banci waɗansu kimiyya da fasaha wanda ya zama za su nemi wato waɗansu waɗanda suke da irin wannan hikima da ilimi a ƙasashen waje. Amma in ba haka ba, a gwargwado dukkan al'ummomin Afirka yau suna gudanar da al'amuransu wurin harkar siyasa, sai dai kawai cikas ne wurin ƙarfi ne na wurin tattalin arziki. Wannan kuma al'amari ne wanda ya zama to Allah da ya yatsu mutane ɗaya ba.
To kana ganin ta wace hanya ce za a iya shawo kan wannan matsalar da ake fuskanta na tattalin arziki a nahiyar Afirka?
To yadda za a yi dai akwai abubuwa da yawa da ya kamata ya wurin ɓangaren ilimi dai wannan dai dole ne a yi ɗori bisa kai a ci gaba da wato yunkurin samun ilimi a wadatu. Na biyu ya zama to an yi aiki da dokoki wanda ya zama to an ajiye ta wannan dokokin ne za a iya samu shawo kan al'umma kuma su amince ma ainihin shugabannin su da suke tare da su. Abu na uku shi ne a tabbatar cewa an samu yanayi wanda ya zama to akwai cikakken aminci wato wurin tsaro. Abin da aka yi waɗannan aka iya aka samu su yadda ya kamata, aka gudanar su ina ganin wato za a samu bunƙasar tattalin arziki al'umma Afirka gaba ɗayanta. Amma dai amma ba bai ɗaya ba kuma lokaci ɗaya ba, sanar da hankali ne.
Kamar kowace shekara jami'an tsaro da yaran makaranta sun yi maci a filin Black Star Square a birnin Accra.
Kuma da Allah gaida Babu Yakubu Makeri, a gobe ne idan Allah ya kama ake sa ran za a rufe filin tashi da sukar jirage na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja, inda za a karkata akalar jirage zuwa filin tashin jirage na ƙasa da ƙasa da ke Kaduna a Najeriya, yayin da za a yi wasu gyare-gyare a layin sukar jirage da ke Abuja. Wannan gyara da za a yi na zuwa ne yayin da ake fama da matsalar satan mutane a tsakanin Kaduna da Abuja da kuma matsalar rashin kyawun hanya a wannan yanki da ma sauran yankunan Najeriya, lamarin da ke laƙume rayukan jama'a da dama. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adam El-Hikaya ya aiko mana.
Kimanin tafiyar sa'a biyu ne a mota ga mai tafiyar kilomita 90 a sa'a daya tsakanin Kaduna da Abuja. Kuma ga tagwayen hanya da hakan ba mamaki shine dalilin da yasa gwamnatin Najeriya ta zabi amfani da filin jirgin saman Kaduna na wucin gadi, yayin da filin jirgin sama Abuja nan da Azukwe zai kasance a rufe don gyaran titin sauka da tashin jirage. Duk da rufe filin jirgin na Abuja tsawon wata 6 ne, amma zai kasance a rufe ne gaba daya tsawon mako 6, lokacin da aikin gyaran zai zama a tsakiyar titin da kamfanin na Julius Baja zai gudanar. Tuni mahawarar rashin ingancin tsaro tsakanin Kaduna da Abuja da ma cikin Kaduna na sace mutane don neman kuɗin fansa ya sanya zulumi a zukatan wasu matafiya. Sace Jamusawa masu binciken kayan tarihi su biyu a yankin Kagarku a jihar Kaduna, duk da dai an sako su, ya ƙara jefa ayar tambayar shin ba kasada bace saukar baki a Kaduna.
The Nigerian police was while assuring all Nigerians and foreign nationals in the country of their safety.
Nan kakaki rundunar yan sandan Najeriya ne Moshood Jimo ke ba al'ummar ƙetare tabbacin rundunar za ta kula da kare lafiyarsu da kuma dukiyarsu a lokacin da suke hada su a Najeriya. Wannan dai ya hada har da amfani da jirage masu saukar angulu da za su rika shawagi a sagagin da ke tsakanin Kaduna da Abuja, da kuma tabbatar da amfani da jami'an tsaro wajen raka bakin duk inda suke son zuwa ko yankunan da ake ganin suna da hatsari. Ministan zirga-zirgar jiragen Hadi Sirika ya yi karin bayani kan matakan tsaro da aka dauka ko za a dauka ga duk waɗanda za su sauka a Kaduna.
Hanyar Kaduna din zuwa Abuja kullun akwai mutane a kanta. Su wake ba su tsaron, za mu ba da cikakken tsaro. Jami'an tsaro za su raka motocin da suka kawo mu sauka Kaduna, sannan mu zuba mutane a bus a kawo su tashar jirgin ƙasa wasansu, ko kuma su taho a safa-safa din tare da jami'an tsaro gaba da baya. Rashin hakurin an ce wai ba za a rufe ba, to kasan harkar bannan jirgin sama ba kamar bannan mota ba. Bannan mota kila mutum 10 ne zuwa 20 ka iya abin nan, amma bannan jirgin sama ka duba ma ka gani cewa an taba bannan a Kano, ban da mutanen da ke cikin jirgin ma mutanen da ke ƙasa ba, wasu ba su taba zuwa filin jirgi ba amma suka mutu sanadiyar bannan jirgin sama.
Wannan rufe filin jirgin ya samu karbuwa a majalisun dokokin Najeriya bayan doguwar muhawara. Hakanan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari tun kafin tafiyar sa hutu da jinya a London ya amince da fitar da kuɗi don wannan aikin. Bangaren jam'iyyar PDP mai adawa da tun farko ta bada aikin gyara filin na Abuja da gina dogon ginin isowar baki na nuna rufe filin zai takurawa matafiya. Gwamnatin APC mai mulki ta kushe ginin da tsohuwar gwamnatin Jonathan karkashin minista Stella Odua ta gina a filin jirgin, da nuna aikin baban giwa ne don ya kange hasumiyar sadarwa da jirage, wato control tower. Shatima Jallaba jami'in labaru ne na PDP a shiyar Arewa maso gabas.
Tun daga 99 da muka karbi mulki muka zo ba mu taba rufe wani airport ba, kuma ba mu fasa gyaran airport ba a Najeriya. Mun tabbatar rufe airport din nan zai shiga rayuwar wasu, zai kawo koma baya ga wasu, saboda haka 50-50 muke yi. Ba ma rufe airport, muna gyaran airport, muna gyaran hanya.
An ga jami'ai na aikin gyara hanya tsakanin Kaduna da Abuja da kuma sare yan bishiyoyin da suka rufe wasu sassa na gefen hanyar. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To bai ga matsalar tsaro akan hanyar, wata matsala da ke adabar wannan yake ita ce ta rashin kyawun hanya, wadda matsala ce da ta adabi sauran sassan Najeriya. Me ra'ayinku dangane da matsalar tsaro da na rashin kyawun hanyoyi a Najeriya waɗanda ke laƙume rayukan jama'a da dama? Wannan shine muke so mu ji ra'ayinku a yau kafin mu buɗe layukan mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
Kada dai amanta, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo na cewa karfe 4 ne ma ne saura minti 16. Kiranmu na farko ya zo ne daga Kaduna. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim, kai ne na farko, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya yana da kyau ga gwamnati, ba ma na tarayya ba, har na jiha, su ba da goyon baya 100% wajen ganin cewa an gyara hanyoyinmu. Tunda kada a ce wannan titi ai na tarayya ne, saboda haka ita ce take da alhakin yin wannan aikin. Yana da kyau a haɗa ƙarfi da ƙarfe ne ga baki ɗaya. Aikin da na gwamnatin jiha ne ta yi wannan aikin, na tarayya ita kuma ta yi. Kuma wajibi ne ga jama'a su ma su sa ido, tunda mutanen nan ba wai aljanu ba ne, sukan shigo cikin jama'a su mu'amala da mutane.
To malam, mun gode malam Ibrahim Alaramma da Kaduna. Bari mu je jihar Gombe. Wane ne akan layi?
Sunana Alhaji Baba Inuwa Mai Goro, gadan mai alewan jika da faru Gombe.
To muna jin ka Alhaji Baba.
To ni ra'ayina akan wannan shine mutane su
muna jin ka Alhaji Baba.
Allah ne yake tsare su, ba wai a mutum ba. Saboda haka ai akwai mutane waɗanda suke tafiye-tafiye akan wannan hanya daga Kaduna zuwa Abuja. Saboda haka ni ina ganin kawai waɗannan ƴan adawa ne masu baƙin ciki da
ta kaman layin Alhaji Baba daga Gombe ya katse. Bari mu sake komawa jihar ta Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhaji Musa, barka da shigowa wannan fili.
Na gode Mahabul Lalo, ina maka barka da aiki.
Madalla, sannu.
To alhamdulillah, babu shakka idan muka dauki wannan al'amari kaman ma mu ƴan jihar Kaduna. Wannan abu fari suke da mu a gare mu, da kuma a taya mu murna mu a nan jihar Kaduna. Kuma abinda nake dubawa, su ya za a yi ma a ce irin wannan abubuwa ana kawo shi ta rika sawo hasada da baƙin ciki akan irin wannan. Domin muna godiya ga wannan gwamnatin jihar Kaduna da gwamnatin tarayya, to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa gwamnati ta kai da hankalinta dangane da kawo magana security a wannan hanya, domin a gurin tare da tare. Mahmud Lalo, ne maka fatan alkan Alhaji Musa Garo, mai radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Na gode.
To Alhaji Musa, mu ne da godiya, muna maka fatan alheri. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Hello.
Hello, na Adamawa, muna jinka.
Yawa, Mahmud Lalo ne?
Eh, ni ne. Da wa muke magana?
Batun me ne ake yi yanzu?
Muna magana kan batun rashin kyawun hanya a sassan Najeriya daban-daban da ke kai ga laƙumi rayukan mutane. Menene ra'ayinka dangane da haka?
Yawa, dama maganan hanya na nima ina kai kaman hula. Wato akwai hanyar mun da yake daga Mayo zuwa Jada, bai wuce kilometa 38 ba, amma komai lafiyar motanka sai ka yi awa da wani abu. Don haka ina kira gwamnatin jiya da na tarayya, don Allah a taimaka a share mana awa da wannan hanya.
To malam, mun gode. Mai kira kenan daga Adamawa. Bari mu je jihar Bauchi. Wane ne kan layi?
Na magana da Aminu, wakili garin Kebbi Maraki, karamar kowar Ganjuwa.
Yawo, to muna jinka
Bauchi da Arewa Najeriya.
Muna jinka malam
Aminu. A zahiri kamar wannan hanya inda yake.
Malam Aminu, kana tare da mu?
Ya kamata gwamnati ku. Ina jin ku.
Yawa, layinka kaman yana katsewa, amma ci gaba, ina jinka yanzu.
Kamar yanda Allah ya dira malam na so ya rufa yi muku gwamnati ne mai kokarin aiki. Iya da kyau hakika fa da kai da gwamnatin tarayya, domin su samu tsaro a kan wannan hanya, domin hanya ne wanda manyan mutane da sauran talakawa suke bi kwarai-kwarai, yana barazana wa rayuwarsu. Kuma shugabanmu hakika mutum ne mai ƙwazo, mai ƙoƙarin taimakawa, zai iya sa ɗaukan matakai a kan wannan al'amari. Allah ya taimako. Na gode.
To sai mu ci amin a Malam Aminu daga Bauchi. Bari mu sake komawa jihar ta Kaduna. Wane ne kan layi?
To Mahmud Lalo, barka da yammaci.
Yawa, barka da wannan lokaci.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawa, muna jin ka Malam Murtala.
To gaskiya mu za mu tabbatar da tsaron nan, ma tun da kusan Rigasa a idan mu ne, shi ma IG ya shiga da jami'an tsaro, motoci da yawa, kala-kalan tsaro suka shiga suka bada. To kaga mun tabbatar da tsaro, dan ni na yi direba ne, dan na kai ma fasinja yafo na Abuja. Kusan tsaron ma wallahi da na gani Abuja, to ni yanzu da suka kawo shi nan ma ban ga tsaron Abuja ba. Mutane da suka faɗa gaskiya an kawo mana ci gaba kuma tsaro bamu shakka dan ni naga tsaron da tunda nake zuwa mai yafo na Abuja ban taba gani ba yanda suka kawo aiki da kanshi suka kawo to muna fatan alheri ko ya kwantar da hankalin shi Allah ya bada nasara kuma Allah ya saka muku da alheri
sai mu ce amin a Malam Murtala daga jihar Kaduna bari mu je makwabciyar Kaduna wato Katsina wane ne kan lai
Assalamu alaikum Muhammadu Sani Musa ne
wa alaikum salam
muna kunta da kowane lokacin zaman
muna jin ka Malam Muhammadu Sani
kuna lafiya ne a gari ne
lafiya kalau
ni dai ina General Muhammadu Buhari Allah ba shi lafiya Allah sauke zaman gani ya ce
to madan Allah mun gode mai Malam Muhammadu Sani daga jihar Katsina muna batu ne kan rashin kyawun hanya auto amma daga mun hannu domin lokaci ya riga ya kawo jiki muna godiya kwarai da gaske daga kanin wanda suka ba da gudunmawar su yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
Talata ne za a fafata wani wasan sada zumunci da fadakarwa tsakanin kungiyar kallon kafar muryar Amurka wato BYU Flamingos da ke Bauchin Najeriya da kungiyar Rima Academy da ke Sokoto za a fafata wasan ne a babban filin wasa na Jigunya da ke birnin Sokoto a gaban wani sashi na gagarumin taron fadakarwa akan cutar zazzabin cizon sauro wanda sashi Hausa na muryar Amurka ya shirya tare da haɗin gwiwar hukumar tallafawa kasashe ta Amurka wato USAID a cibiyar ta dolar Usmaniya Tsohon ɗan wasan Najeriya Daniel Amokachi ya nuna goyon baya akan yadda 'yan wasan nahiyar Afirka suke farara zuwa ƙasar China domin takale da club-club na ƙasar. Amokachi ya ce ba kamar 'yan wasan Turai ba, 'yan Afirka suna wasa ne domin neman sinadarin rayuwa. To haka dole ne su yi amfani da damar da suke da shi domin ko ba wani tanadi da aka yi musu na kula da su a can gaba irin na ƙasashen Turai. Ɗan wasan nahiyar da dama ne yanzu haka suka sami gurabu a ƙungiyoyi daban-daban na ƙasar ta China. Mafi shahara daga cikin 'yan Najeriya su ne John Michael Obi da Odion Ighalo da kuma Brown Ibeye. Hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar Afirka wato CAF ta shiga tsakani a wata takaddama da ke neman barkewa tsakanin shugaban hukumar ƙwallon ƙasar Zambia Andrew Kamanga da wanda ya gada Kalusha Boloya. Boloya wanda mamba ne a kwamitin zartaswa na hukumar ta CAF yana ƙasar ta Zambia ne yanzu haka a zaman ɗaya daga cikin wakilan hukumar da ke sanya ido a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka da matasa 'yan ƙasar da shekaru 20 da ake fafatawa a ƙasar to sai dai Kamanga ya aike wa hukumar ta CAF da takardar koke da yake zargin cewa Boloya na aiki da wasu mutane domin hamɓarar da shugabancinsa Boloya dai ya musanta zargin to amma dai ala tilas shugaban CAF ɗin Isa Hayatu ya kira mutanen biyu a wani zaman tattaunawa domin sasanta rikicin Hukumar ƙwallon ƙafar Ingila ta caji ɗan wasan Manchester United Zlatan Ibrahimovic da na Bournemouth Tyrone Mings da zargin yi wa juna mugunta a lokacin wasa ƙungiyoyin biyu sun karani a ranar Asabar a wasan Premier wacce ta karkare a kunnen doki da ci 1-1 inda Mings ya taka kan Ibrahimovic yayin da shi kuma bayan wasu 'yan daƙiƙu ya yi wa Mings dunguri da gwiwar hannunsa an baiwa 'yan wasan biyu wa'adin nan da zuwa karfe 6 ne mutum gobe talata da su amsa tuhumar da ake masu kuma su duka biyun za su iya fuskantar hukuncin dakatarwa na wasanni 3-3 idan an same su da laifi a halin da ake ciki kuma hukumar ƙwallon ƙafar Ingila ta bayyana shirin ƙara sanya mata a shugabancin hukumar a zaman wani sashe na sake mata fasali biyo bayan sukar lamirin yadda take gudanar da ayyukanta a watan Disamban da ya gabata wasu tsofaffin shugabannin ƙungiyar biyar suka yi kira ga gwamnati da ta saka baki ta kuma kawo sauyi a yadda ake gudanar da shugabancin hukumar wacce suka ce wasu tsofaffin farar fata sun mamaye ta yanzu haka dai mace ɗaya ce tal a cikin membobi 12 na hukumar gudanarwar hukumar ta FA Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Najeriya
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaban Donald Trump ya yi kira ga gwamnatin kasar Venezuela da ta gaggauta sakin shugaban siyasa mai adawa da kuma hursunan siyasa Leopoldo Lopez. A sakon da ya aika kan shafinsa na Twitter a watan Fabrairu, shugaban Donald Trump ya ce Venezuela ta gaggauta sakin Leopoldo Lopez, hursunan siyasa kuma mai gidan Lilian Tintori daga gidan yari. Ms. Tintori ta yi wa shugaban Trump godiya a sakonni da dama ta shafin Twitter. Domin goyon bayan jama'ar Venezuela da kuma fatanmu na maido da demokaradiyya a ƙasar. A shekarar 2015 aka yankewa Lopez hukuncin daurin kusan shekaru 14 a gidan kasu, inda aka caje shi da laifuka waɗanda suka hada da cinna wuta da bata wasu gine-gine, da lurutu aikata laifuka da kuma kasancewa cikin wata kungiya da ta aikata laifuka a lokacin zanga-zangar kin jinin gwamnati a shekarar 2014. Lopez ya jima yana shugabantar jam'iyya mai adawa da gwamnatin gurguzu ta kasar Venezuela, kuma shi ya kafa jam'iyya mai farin jini ta Will Party. Amurka da Majalisar Dinkin Duniya sun yi Allah wadai da shari'ar da hukuncin da aka yankewa Lopez a ranar 14 ga watan Fabrairu, babbar kotun Venezuela ta haramta masa daukar kara. Gwamnatin kasar Venezuela na ci gaba da kamawa da garkama 'yan kasar a dukkan sassan kasar a sakamakon ra'ayoyinsu na siyasa. A yanzu haka sama da mutane 100 ke garkame, waɗanda suka hada da Leopoldo Lopez, wanda ya cika shekaru 3 a gidan kasu a ranar 18 ga watan Fabrairu, da magajin garin Caracas Anthony Ledesma, wanda a ranar 19 ga watan Fabrairu ya cika shekaru 2 na hana shi fita daga kasar. Da tsohon magajin gari Daniel Celabos, da ɗalibai da dama, da 'yan gwagwarmaya, da 'yan jarida, da kuma masu zanga-zangar lumana. Amurka ta yi Allah wadai da kama mutanen da kuma wasu matakai da gwamnatin kasar Venezuela ta ɗauka na ɗorawa waɗanda ba su ji ba su gani ba laifi na aikata munanan ayyuka da haramtawa 'yan kasar cin moriyar demokradiyya. Muƙaddashin mai magana da yawun harkokin wajen Amurka Mark Tuna ya ce, muna kira da gaggauta sakin dukkan hursunonin da ba su jo ba su gani ba, da mutunta doka da oda, da ba da 'yancin yada labarai, da kuma rarraba madafan iko cikin tsarin mulkin gwamnati, da kuma maido da mulkin demokradiyya da ke nuna ra'ayoyin jama'ar Venezuela. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wannan kuma shine labaranmu a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu akan wani sabon umarnin shugaban kasa yau Litinin da zai hana matafiya daga kasashe shida na musulmi shigowa Amurka, da kuma hana karɓar 'yan gudun hijira daga kasashen har tsawon watanni hudu bayan kotun na ɗaukaka ƙara na tarayyar kasar ta dakatar da irin wannan umarni a watan da ya gabata. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da kuma Attorney General Jeff Sessions da kuma sakataren tsaron cikin gida John Kelly su ne suka ba da sanarwar wannan wato sabon sanya hannu. Sabon umarnin ya bambanta da na ranar 27 ga watan Janairu a fannoni daban-daban. Bangare mafi muhimmanci shine wato kasar Iraki yanzu ba ta cikin jerin kasashen da aka hana shigowa Amurka. Sabon umarnin ya haramtawa mutane daga Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da kuma Yemen shiga kasar ta Amurka. Wata jami'ar fadar White House ta kare shugaba Donald Trump akan zargi da yi wa tsohon shugaban Amurka da wanda ya gaza bada hujja cewar Obama ya bada umarni a yi kutse a wayoyin gidansa na Trump Tower a birnin New York. Mai magana da yawun shugaban Sarah Huckabee wato Sanders Kingdom ta ce shugaban ba zai yarda da abin da James Comey, daraktan babban ma'aikatar binciken kasar ta FBI, yake faɗi ba, cewar Obama bai bada umarni a yi wa Trump kutse a barauniyar hanya ba. James Clapper, daraktan leken asiri na kasan lokacin mulkin Obama, shi ma ya musunta wannan zargin da ake yi ma Obama. A kasar Malawi ana sa ran shugaban tsohuwar jam'iyya mai mulki zai bayyana a gaban kotu gobe Talata bisa wani zargi na damfara da ake yi masa.
Masu tsaro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Amma kafin nan bari mu taya hakimin Yindiski Alhaji Muhammadu da ƙarin wasu lawanai tara da mai martaba mai fataskum Alhaji Umaru Bubaram Ibini Wariwa ya naɗa su a fadarsa a kwanan nan da fatan Allah ya taya riko. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ta gabatar da kuma June Latest Gresham da ta haɗa mana shirin, sai kuma injiniyanmu Calvin Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.